السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 29 ga watan Shawwal hijira 1445 wanda ya yi daidai da ranar 8 ga watan Mayu miladiya 2024 alkhairin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu su abinda yake sharri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu dama na ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazi ya ulumuddin al-islami da yake a masallacin munira ungor ba na fondo de dele kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar Nijar Allah mai ikon sa ya bamu dama na kan ƙarshen suratul ankabut in ba na manta suratul rum na ganin mun kammala suratul rum sai muka je hutun azumi wanda yau insha Allah za mu tashi suratul luqman zuwa abinda Allah madaukin sarki ya so wanda kafin mu fara tafsirin wannan sura za mu gabatar da bayanai akan haka shine shimfiɗa na fara tafsirin wannan sura muqaddima na farko shine bayani akan sunan wannan sura wannan sura sunanta suratul luqman ba ta da wani suna a cikin mushaf da yake sabanin wannan kun sa akwai surorin da suna da suna fiye da daya suna biyu ko uku ko abin da ya kama da wannan amma suratul luqman ba ta da wani suna sai suratul luqman muqaddima na biyu shine bayani akan inda aka saukar da wannan sura wannan sura makkiya ce malamai sun tafi akan cewa an saukar da wannan sura ne a garin Makka sai dai akwai ayoyi guda uku wanda ana lissafa cewa su kan an saukar da su ne a Madina inda Allah madaukakin sarki ya ce walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah inna Allah azizun hakim fala alamu daukin sarki ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida inna Allah samiun basir da kuma fadan Allah subhanahu wa ta'ala alam tara anna Allah yuliju al-layla fi an-nahar zuwa karshen aya wasu maluma suna ganin wa'innan ayoyi su kan an saukar da su ne a Madina suna masu kafa hujja da cewa lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadin Allah madaukakin sarki wa ma utitum min al-ilmi illa qalila cewa ku dai mutane ba ba ku komai ba daga cikin ilimi sai dai dan kadan to lokacin da Yahudawan Madina suka ji manzo ya karanta wannan aya sai suka zo suka same shi suka ce da shi a iyana ta'ani am qaumuk shin mu kake nufi ko dai mutananka kana nufin hadda mu ma ilimin da aka ba mu dan kadan ne nahnu lana at-taura kuka ce mu fa muna da at-taura Allah ya ba mu at-taura kenan sai dai wa'incan su da basu da littafi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su zalika inda Allah qalil ai ba ku dai san Allah ba ne at-taura da Allah ya ba ku wannan ilimi dan kadan ne a gurin Allah kenan hadda kuma kuna ciki amma utitum min al-ilmi illa qalila sai aka saukar da wa inna ayoyi Allah madaukin sarki yake cewa da a ce duk bishiyoyi da suke a bayan ƙasa za su koma alƙaluma duka teku ya koma tawada ai ta rubutu har tekun ya ƙare a kawo wasu teku bakwai a mai da su tawada ai ta rubutu su ƙare Allah ya ce kalmomin Allah ba za su ƙare Allah bai rasa abin da zai ce a rubuta ba inan kuna nan wa ma utitu min al-ilmi illa qalila min mal shahid wasu maluma suna ganin wa'annan ayoyi suka an saukar da su ne a Madina kamar yadda wasu daga cikin maluman tafsiri suke cewa har ma wannan aya da Allah ya ce alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinuna ita ma wannan ayar an saukar da ita ne a garin Madina saboda me bayani akan zakka ya fara ne a garin Madina duk da yake malamai wasu sun tafi akan ce a wannan magana ba ta zama hujja inda akwai wasu surori a cikin su akwai bayani akan zakka kuma wa'innan surori an saukar da su ne a Makka kamar suratul Rum akwai wurin da Allah subhanahu wataala ya bayani akan zakka amma kuma surar ba a ce da ita madaniya sai dai a ce da ita makkiya kamar yadda yake a cikin suratul ma'arij Allah ya ambaci zakka alladhina hum fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum amma kuma ba sura bace madaniya makkiya ce wallahu a'lam muqaddima na uku shine bayani akan ayoyin wannan surar tana da ayoyi 34 tana da kalmomi 548 tana da harufa 2,210 da wannan ne wanda ya karanta wannan surar zai samu lada 21,100 idan an lissafa shi akan cewa wal hasanatu bi ashri amsaliha wanda yayi guda za a bashi 10 idan karanta suratul luqman mutum yana samun lada 21,000 da lada 100 sannan wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana ƙara lada ga wanda yake so sai sura ce wadda tana da falalan gaske Allah ya samu dace muqaddima na hudu shine bayani akan mawdu'ati sura abinda surar take karantarwa kadan daga cikin abinda surar take karantarwa na farko dai ko akwai as-sana'u al-qur'an cewa annahu rahma lil alamin akwai yabo game da al-qur'ani cewa qur'ani rahma ne ga mu'minai kuma shari'a ne ga masu imani sannan a cikin wannan sura akwai bayani akan tsayar da hujja iqamatul adilla ala wahdaniyatillah akwai hujjoji a cikin surar da suke nuna Allah ɗaya ne ba biyu ba kuma shi ne ya cancanta ya zama ɗaya saboda abin da yake da shi na halitta halittu ba sa irin wa'innan daga ciki a cikin surar za ta karantar da mu tarihin wani bawa na gari bawa na kirki shi ne Luqman radiyallahu anhu Luqman kamar yadda maluma suka bayyana bawan Allah ne salihi mutumin kirki da Allah ya kawo kissarsa a cikin alqur'ani ba annabi bane da za mu ji kan da wannan kissar tashi ta gudana a cikin wannan sura. Sannan daga cikin abun da za mu karanta a cikin wannan sura bayanin nau'i-nau'i na ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya mutu ɗan Adam. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma ɗan Adam ni'imomi. Idan mu karanta wannan sura za mu ga ni'imomi da dama da Allah ya bai wa ɗan Adam. Sannan sura tana karantar da mu tasliya li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana sauke damuwa daga zuciyar manzon Allah. Da mu ga irin abubuwan da aka yi masa, amma sai a ba shi tarihin wasu abubuwa waɗanda ke sa hankalin shi kwanta. Haka ɗan Adam yake, ɗan Adam yana buƙatar abinda zai sauke masa freshion, ake cewa ko mene frejo, ya zama ya sauka daga gare shi. Sannan surar tana gaya muna da'awatun nasu jami'an ila taqwallah, ana kiran mutane gaba ɗaya ne zuwa su ji tsoron Allah. Shi ne abin da ya kamata mutane su kullum tunatar da mutane mahimmancin ji tsoron Allah. Sai daga cikin abin da surar take ba mu labari, tana muna bayani akan mufatihul ghaibi. Mafatihul ghaibi al-khamsa, mabuɗai na ghaibi guda biyar ɗin nan, wanda ba wanda yake da sanin su sai dai Allah. Sura tana karantar da musu kamar yadda Allah ya ce, inna Allaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilu al-ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allaha alimun khabir. Inan wannan cikin wannan sura za mu ƙara yaƙini da tabbatar da cewa ba wanda ya san gaibi sai Allah. In mutum ya ce ya san gaibi, ka tambaye shi gobe me zai same ta, bai iya gaya ma. Babu wani ɗan Adam da ya san abin da zai faru gobe, ba wani ɗan Adam da ya san yaushe ne kiyama za ta tsaya. Allah shi kaɗai yake kwanta da wannan ilimi da abin da ya kama da wannan. Muqaddima na biyar shi ne bayani akan mawadi'u shabahi bainaha wa baina suratul rum, ina ne alaƙa yake tsakaninta ita suratul luqman da kuma suratul rum. Kamar yadda muka saba, kowace sura za ka ga ta dace da ta yi makwabtaka da 'yar uwarta, akwai abubuwan da suka haɗa su. To ita ma luqman da aka ajiye ta a nan ta makwabci suratul rum, akwai alaƙoƙi da yawa. Alaƙa na farko sun dace wajen tashi, farkon kowace sura ya fara ne da huruful muqatta'a. Da huruful muqatta'a mun yi bayani akwai su guda 29 cikin alqurani mai girma. Akwai wa'inda suke farawa da harufa guda ɗaiɗai, akwai masu farawa da harufa guda bibbiyu, akwai masu farawa da harufa guda uku-uku, akwai masu farawa da harufa guda huɗu-huɗu, akwai masu farawa da harufa guda biyar-biyar. Domin riga mun yi bayani a kan wa'innan huruful muqatta'a, to wannan suratul luqman sun dace wajen farawa da suratul rum. Sannan daga cikin gurin da suka yi alaƙa bayani akan kangare wa mushrikai, suratul rum ta yi mana bayani akan taurin kai da mushrikai suke da shi wajen bijire wa gaskiya. To ita ma cikin suratul luqman za mu ga irin wannan nau'i na kangarewa da suke da shi. Sannan alaƙa na uku, at-tanbihu ala qudratihi subhanahu wa ta'ala, akwai faɗakarwa akan ƙudura da Allah yake da ita akan komai. Kamar irin yadda wannan bayani ya gabata a cikin suratul rum, to ita ma a cikin suratul luqman za mu ji ayoyin da suke nuna muna akan iyawa ta Allah akan komai. Sannan daga cikin alaƙoƙi akwai bayanin Allah subhanahu wataala shine wanda yake fara yin halittu kamar yadda Allah ya ce hadha khalqullah a can kuma Allah ya ce Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shuraka'ikum man yaf'alu min dhalikum min shay kaga sun yi alaka a wajen tabbatar da halitta Allah subhanahu wataala shi kadai yake da ikon tsayuwa a kanta Allah madaukin sarki ya samu dace a cikin suratul rum akwai hani akan shirka Allah ya ce wala takunu minal mushrikeena kaga wannan aya tana hani akan hada Allah da wani kamar yadda a cikin suratul luqman Allah ya ce la tushrik billah inna shirka la zulmun azim kaga shima annabi shima bawan Allah Luqman yana hana dansa game da shirka kaga akwai alaka a cikin ruhu akwai hani akan shirka sannan a cikin suratul luqman akwai hani akan shirka da abubuwan da suka yi kama da wannan Allah madaukin sarki ya samu dace kenan da wannan zamu sallako mu fara tafsirin wannan sura da izinin Allah bismillahir rahmanir rahim sunan Allah mai rahma mai jinkai Allah ya ce alif lam mim Allahu a'lam bi muradihi bi dhalik tilka ayatul kitab wa inna ayoyin littafi ne alqur'ani kenan tilka bi ma'ana hadhihi ay anna hadhihi as-sura ayatul qur'an al-mubin ayoyi al-qur'ani ne mabayyani kenan wa inna ayoyi da za karanta muku to fa ayoyi al-qur'ani ne al-hakim mai hikima na al-kitab shine al-qur'ani al-hakim ya zamo sifa daga cikin sifofin al-qur'ani mai girma shi yasa jaa wasful qur'an bi annahu hakim fi arba'i mawadi shi al-qur'ani akwai wurare guda hudu da Allah ya sifanta al-qur'ani da cewa littafi ne da yake hakim wanda yake dauke da bayani muhkam bayani wanda ya dace da gurin da ake yin sa shi yasa wannan sura darat fi bayani al-hikmati ta yi kai kawo ne wajen bayanin hikima daga cikin surorin da za ka zo ka yi bayani ka ciro hikima a ciki akwai suratul luqman farkonta tsakiyanta ƙarshenta duka bayani ne akan menene bayani ne akan hikima shi yasa akwai wani abu da za mu cinka a cikin wannan surar a lokaci guda kuma tana yin bayanin waɗanda suka rasa hikima waɗanda su sun nisanci hikima da Allah madaukin sarki ya ce wa minan nasi man yashtari lahawal hadithi li yudilla an sabilillah akwai daga cikin mutane wanda yake sayan labarai na shagaltuwa waƙoƙi da abin da ya kama da wannan don ya batar da mutane daga hanyar Allah to wannan ya rasa hikima ce menene hikima hikima bin umarnin Allah sau da kafa yin aikin da Allah yake so wannan surar tana yi mana bayanin wasu daga cikin abubuwan ban mamaki na Allah da za mu gani a ciki daga cikinsu akwai halittar samai da ƙasai akwai hikima ce mutum ya kalli sama ya kalli ƙasa zai gane Allah shi ne ya cancanta a bauta masa Allah madaukin sarki ya taimake mu shi sa malamai suka ce wal hakimu man yuslimu wajhahu lillah mai hikima shi ne wanda yake miƙar da fuskarsa ga Allah ma'ana wanda yake karkatar da ibada ga baki ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa sama mun ka ambata cewa cikin alkur'ani mai girma wurare guda hudu da Allah ya sifanta alkur'ani da cewa kitabun hakim ne to ita hikimar kanta ta zo a cikin alqur'ani a wurare guda 20 a cikin alqur'ani ambaton hikima saboda musamman maudu'i ne mai girma Allah subhanahu wataala yake ce muna tilka ayatul kitabil hakim wannan ayoyin littafi ne mai hikima ina kalmar hikima malamai suka yi bayani akan menene ma'anar hikima su kansu masu fassara kalmar hikima sun zo da lafuza mabambanta wasu malamai suka ce al-hikmatu wada'u shay fi mawdi'ihi abinda ake nufi da hikima a ajiye abu a gurin da ya dace ajiye shi daga al-qur'ani duk sura za ka inda aka ajiye ta ya dace duk aya za ka inda aka ajiye ta ya dace aya kowace kalma inda aka ajiye ta ya dace kaga littafi ne na hikima shi yasa malamai suka ce hikima shine a ajiye abu gurin da ya dace ajiye su wasu suka ce al-hakimu lil ashiya huwa man yanzuruha ala haqiqatiha wa ghayruhu yanzuru al-ashiya ala zawahiriha mana shi mai hikima shine yake kallon abu a yadda su a yadda abubuwa suke haka yake kallon su amma wanda ba hakan ba yana kallon zahirin abubuwa yanzu misali mu muna kallon sama a zahirin yadda take amma Allah da yayi sama shi yana kallon ta a hakikarin yadda take kan ga ce ka san sama sai ka ce eh ai ga ka can duniya ciki ka sani ga wani misali ƙasa wannan da muke takawa nan zuwa ala zahiriha muna kallon saman ta ne mun san ƙasa mun san ƙasa amma zahirin ƙasa mun san abinda a ciki ba wai sani mun sani mun sani to amma wanda yake da hikima wajen yin ƙasar shi yana kallon ta ne ala haqiqatiha akan haqiqanin abinda ta kumsa samanta da cikinta sai da zai yi wa garin kuma akwai zinariya a zinariyar ma tana ɗakin da kake kwana kuma bai wuce metri biyu ko ku an cin mata amma dan baka san haƙiƙanin abin da ƙasa ta kumsa ba sai kai ta fama da talauci hakka mutu abin yana na boxe ne saboda kana kallon abin a zahirin sa ne ba a haƙiƙanin sa an gane misali ko Allah madaukin sarki ya samu dace shi yasa malama suka ce wasu al-muradu bil hikma al-amal duk kai kawon da ake abin da ake nuni da hikima shine aiki duk iliminka duk fahimtarka duk ganewar ka inda baka aiki da abin da ya dace to kai baka da hikima babu hikima cikin al'amuranka ashe in an sani ayi aiki da abin da aka sani shine hikima ngane misali ko shi yasa malamai suka ce saboda muhimmancin hikima shi Allah subhanahu wataala yana da sunaye guda dari Allah subhanahu wataala yana da sunaye guda dari kamar yadda hadisi ya bayyana ba ai ana nuna iyakar sunaye Allah dari bane a'a hadisi ya bayyana Allah yana da sunaye dari ba dai ko lillahi 99 isma ko ba ka bane Allah yana da sunaye dari ba dai ko to lafazin cikin sunayen nan waɗanda suka fi shahara a cikin sunayen Allah waɗanda suka fi zuwa a Al-Qur'ani a cikin sunayen Allah sune sunaye guda uku sun fi kowane suna maimaituwa saboda me saboda muhimmancin su da kuma saƙon da suke ɗauke da shi to daga ciki akwai abin da wannan sura ta kumsa shine lafazin hakim mana lafazin hakim ko hikima ko ma tasarrufa minhu idan ka dubi sunan alim ya fi kowane suna maimaituwa alim ya maimaitu 152 saboda ilimi da kake ganin shi shine babban abu in akwai ilimi babu tausayi babu jin kai da sai zama matsala to shi Allah alimun ne kuma rahimun ne
shi yasa daga cikin suna da suka maimaito akwai Ar-Rahim inda shi ya maimaito 115 to sai Hakim shi ya maimaito 90 bagirai 90 ya bambanta ya maimaito kaga bagirai 90 a ce bagirai 110 kenan shi yasa da Allah yake gagarau ne in zai yi amfani da lafazin Hakimun to za ka ga wuri biyu ne yake sawa ko dai ya hada shi da izza ko kuma hada shi da ilmun ma'ana ko dai ya ce azizun hakim ko kuma alimun hakim malamai suka ce idan Allah subhanahu wa ta'ala zai yi bayani akan ayatul ahkam to zai yi bayani ne akan alimun hakim idan kuma ayoyi ne da suke nuna kudura ta Allah da iyawa ta Allah sai shi amfani da azizun hakim menene hikimar wannan akwai ayatul ahkam akwai menene akwai ayat bayr ayatul ahkam abinda ake nuna ayatul ahkam shine ayoyi da suke yin bayani akan hukunce hukunce abu kaza hukuncin shi kaza abu kaza hukuncin shi kaza amma akwai aya da in ta zo ba ta nuni akan hukuncin kaza misali wa kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a muslimi mu'mini ba ya kashe mu'mini sai a bisa kuskure to abin da zai biyo baya bayani ne akan yarda in ma hakan ya faru ga hukuncin kaza ga hukuncin kaza sai a ce wannan aya tana daga cikin ayatul ahkam mun gane ko amma alladheena amanu wa amilus salihati kayat lahum jannatul firdaus nuzula wanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai aljannar firdaus ta masarfi a gurin su ta ga wannan labari yake ba sa ba wani hukunci ta kai ga shi to da abinda yayi kama da mu Allah mu dokin sarki ya taimake mu ya ba mu nasara shi yasa Allah ya ce tilka ayatul kitabil hakim wa inna ayoyin littafi ne wanda yake hakimun ma'ana mabayyani yana dauke da bayanin halas da haram da kuma umarni da hani da abin da ya kama da wannan hudan shi dai alqur'ani shari'a ne daga bata ana wanda ya rike alqur'ani ya samu shari'a daga bata wa rahmatan kuma alqur'ani rahma ne daga azaban Allah mana sanadiyya ne na samu rahmar Allah matukar an yi aiki da shi lil muhsinina ga muhsinai muhsinai shine المقدسين الموحدين وإن دا سكي تركك إبادة غا الله وإن دا سكي كريت الله دي إبادة شكري مرغا مني بياني جوا مرتبة الإحساني تجي مرتبة هو في درجة لغا تكي مراتب الدين مجي مراتب الدين ثلاثة أقوي الإسلام أقوي الإيمان أقوي الإحسان هكا ما موضوع الله بينا منا أبنى أكيد دا إحساني أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى شيني كاي متسين كانا بوتر الله كما yana ganin ka kamar ka kaka shi to qur'ani wa'inda suka fi tasirin tuwa da shi shine wanda suka kai wannan matsayi su qur'ani duk sanda an karanta musu shi yana wanke musu kwakwale yana wanke musu tunani hankalin su yana ƙara kwantawa to Allah sa qur'ani ya zama shari'a da rahama gare mu to ga sifa daga cikin sifofin muhsinai shine alladhina yuqimuna as-salata shine wa'inda suke tsayar da sallah yuqimuna as-salata ma'ana suna yin sallah kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce su an gane ko wa yu'tuna az-zakata suna bada zakat dukiyansu وهم بالآخرة هم يوقنون سوء كما سن سكن كان شيء كما دلان اللاهرة كنا يقيمون الصلاة من يبياني أما من تابع جيما لمك يبياني إن بانا من تابع أتكين سورة الدخان من إشارة أكن شيء إقامة الصلاة أنا نفهم ين سلا كما يد الله يتي ينتا دشرت أنتا نركن أنتا نواجب أنتا sannan a bisa koyarwar manzon Allah akan lokaci da abin da ya kama da wannan idan mutum yana sallah haka to yana tsayar da sallah haka sahabbai suka fahimci ma'anar ayan haka manzon Allah ya aiki da ayan sai wasu yanzu suka yi mummunan fahimta cewa yuqimuna salata ay suna tsayar da sallah ma'ana tsayar da sallah a daina sallah sai yasa suke da mummunan ra'ayi wai su ba sa sallah inda Allah ya ce wa aqimu salata ku tsayar da sallah wannan mummunan fahimta ne baka fahimtar hadisi ko aya sabani yadda magabatan kirki suka fahimce shi dan haka ma'anar a tsayar da sallah ayi ta akan lokaci ayi ta da wajibanta da rukuninta da yadda manzo Allah ya karanta Allah madaukin sarki ya ce ulaika ala hudan mir rabbihim wa innam fa masu wannan sifa suna kan shiriya daga gurin ubangijinsu ma'ana sun shiryu inda sun yi aiki da abin da Allah subhanahu wataala ya umarni da shi wa ulaika humul muflihuna wa inna sune marabauta muflihuna ay annajun sune wanda za su kubuta ranar alkiyama Allah ya kubutar da mu to yanzu an faɗi nau'i daga cikin nau'in mutanen kirki yana daga cikin ɗabi'a da usulubi na alqur'ani duk sanda aka yi bayanin mutanen kirki akan kawo bayanin mutanen da ba na kirki ba dan a guje musu dan a yi ma tambihi ashe duk sanda kuke ganin akwai na kwarai to akwai mummuna a kauce mishi ba abin kwarai bane shine sai Allah ya kawo mana labarin wa'innan su dai muhsinai aikin su tsayar da sallah bayar da zakan dukiyansu imani da lahira sannan kuma sun tsayo akan shiryarwa ta ubangijinsu Allah ya ce su ne wanda za su rabauta wa minan nasi Allah ya ce akwai daga cikin mutane mun yashari lahawal hadith wanda suke sayan zance wanda yake na barna su malamai suke ce masu sayan kayan kiɗa ko kayan waka ko wanda zai je ya ɗauko hayan mawaƙi ko mawaƙiya ya ba da kuɗi kaga ya sa kuɗin shi ya nemo zance mai shagaltarwa Allah ya ce akwai irin wa'innan duk da yake an ci a saukar da wannan ayar akan Nadar bin al-Harith Nadar bin al-Harith ɗaya daga cikin maƙiya manzon Allah ne sallallahu alaihi lokacin da manzo yake karanta alqur'ani sai ya je ya karanto tatsuniyoyi na mutanen da suka rayu a gabaninsu sai ya zo shi ma ya alsa shi fada manzo Allah yana yi shi ma yana yi dan ya kauda hankalin mutane daga manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma a zo a aza wasanni da suke shigartarwa Allah ya ce to a wannan lokaci da yanzu ma akwai irin wa'innan mutane waminan nasi akwai daga cikin mutane man yashtari lahawal hadith wanda yake sayan zance mai shigartarwa li yudilla an sabilillah dan ya batar da mutane daga addinin Allah bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba wa yattakhidha huzwan kuma ya raki maganar Allah abun yi wa izginanci ulaika lahum azabu muhin to fa wa'innan suna da azaba na wulakanci Allah madaukakin sarki ya kare mu daga irin wannan azaba ko kuma azabun muhin ay azabun shadid suna dauke da azaba mai tsanani kafin mu wuce wannan aya tambihin da zamu yi shine da 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 yanzu akwai mutanen da suke amfani da kide-kide da harkokin shagaltarwa don su kawar da mutane daga alkur'ani don su kawar da mutane daga bin Allah da manzonsa duk wanda ya yi hakan da wannan niyya to kafiri ne ya kafarta kuma sai Allah ya azabtar da shi matuƙar ya mutu bai tuba ba wanda zai je shi ɗauko hayan mawaƙa hayan mawaƙa ko maza ne ko mata ne a zo ana kira ana tashewa saboda ya san rana kaza za a yi wa'azi to ran nan sai ya ɗauko shi ma makiɗansa don ya kwashe mutane ka a je sauraron wa'azi in matuƙar ya yi haka da niyyar kawar da mutane daga sauraron maganar Allah to Allah madaukakin sarki sai ya masa azaba kun gane wannan akwai kuma wanda shi fasiki ne zai ɗauko ɗan kiɗa a yi kiɗa a yi rawa a cashe a zub da kuɗi amma fa shi ba ya haka ba ne don ya kawar da hankalin mutane shi ba ya haka ba ne don girman kai ba Allah a ya yi haka dai kawai shi ne ya zama tintirin fasiki ne wanda ba a ce masa kafiri sai dai mu yaje masa tsoron mushin Allah. An gane bambanci ko? Madu wanda ya da wannan da mummunan manufa, Allah madaukin sarki sai ya masa azaba. Sannan muna ji wa matasan mu tsoro abin da ke faruwa a yanzu. Yau in an ka ce wani mawaki sananne ya zo zai yi wasa, aka ce wani malami shi ma ya zo zai yi wa'azi, da in ba sa'a ba mawaƙin nan sai ya bi wannan malam samun jama'a, musamman ma a sa kuɗi. Za a ce an samu wata sabon waƙa, wani ɗan dandali ya yi waƙa sabuwa, zai zo ya rera ta estate, amma shiga jika biyar-biyar ne. Malam wale zai yi wa'azi sai oje, shiga jika biyar-biyar ne. In ba sa'a ba, ba zai sanyi. A gado aikin shaɗan ne, Allah ba ya son wannan. Ya kamata a ka addini ko nawa ne kana iya zubawa, amma in a kan bana ne kakka zuba. Allah kada ka jarabe mu da irin wannan rayuwa. Shi yasa Allah ya ce ga minan nasi, akwai wasu daga cikin mutane, man yastari dahwal hadith, a hadith ma'ana waɗanda suke sayan maganganu, waɗanda suke na ɓarna ko kuma littattafai na ƙarya, ko su ɗauko hayar mawaƙa, duk dai ma'anar ta shiga, amma suna yin wannan ne li yudilla an sabilillah, dan ya fitar da mutane daga addinin Allah bi gairi ilmin, ba tare da wani hujja ba. Wa yattakhidha huzwan, kuma ya ga ma'ana ya riƙi addinin Allah abin yi wa izgilanci. To irin wa'innan ula'ika lahum azabun muhin, Allah ce wannan suna da azaba na wulaƙanci, dan sun yi abin da Allah ba ya so. Wa idha tusla alayhi ayatuna, Allah ce in aka karanta masa ayoyin mu, walla mustakbiran, sai ya juya yana mai girman kai, ka'allam yasma'aha, kamar ma bai ji abin da ake karanta masa ba, ka'anna fi udhnayhi waqra, ka ce akwai toshiya ne akan kunnensa bai saurare. Fabashshirhu bi adhabin alim, to mai wannan ɗabi'a Allah ce kai masa bushara da azaba mai raɗaɗi. Da wannan ne malamai suka ce ya halasta ai ma mai saƙon Allah bushara da azaba, kamar yadda ya halasta ai ma mai aikin ƙwarai bushara da aljanna. Da yawa ba ma yin irin wannan. Kaga yaro mutumin kirki yana ma yayansa biyayya, ya kamata ka rinƙa masa bushara da aljanna. Kai dai wani ka dage wannan abin da kake yi, Allah yana son shi. Irin ku Allah ya muku bushara da aljanna. Duk mutumin da ke ma iyayensa biyayya ana mai bushara da aljanna. Kai ƙoƙari ka shiga ciki. Kai dai wani akwai karatun Qur'ani, gare ka kara da ƙoƙari, wallahi ka dage. Saboda masu ƙoƙari irin wannan, Allah subhanahu wataala ga abin da ya musu tanaji na alheri. A rinƙa yin wannan. Kaga mutum ɗan disko ne, ɗan gidan rawa ne, sai ka rinƙa yi mai wa'azi, ka ganka dai wane, wallahi abin nan da kake bi da kyau. Masu hali irin naku fa, Allah ya ci ga abin da zai yi musu. Ina ji ma tsoron azaba Allah, ka kiyaye. Kai dai wane ka kiyaye, ka daina kaza. Wannan duk yana daga cikin babin da tunatarwa. Amma qat'an ba ka yankewa ka ce wane ɗan aljanna ne ko kuma wane ɗan wuta ne. Amma kana iya yanke cewa masu aikata aiki irin kaza da ‘yan wuta ne, masu aikata aiki iri kaza ‘yan aljanna ne. Kun gane misali ko? Allah maɗaukin sarki ya samu lafiya. Allah subhanahu wataala ya ce a cikin alƙur'ani mai girma, innal ladhina amanu, lalle waɗanda suka yi imani, fa amilu salihati, suka yi aiki nagari, lahum jannatun na'im, suna da aljanna na gidan ni'ima, khalidina fiha, za su dawwama a cikin gidan. Wa'adallahi haqqa, alƙawarin Allah gaskiya ne cewa waɗanda suka yi imani suka yi aikin ƙwarai za a ba su aljanna. Wa huwa al-azizul hakim, kaje ko shi Allah mabuwayi ne mai hikima. Wa huwa al-azizul hakim, Allah mabuwayi ne mai hikima. Kula hada wannan ga abu biyu sai dai Allah sai yasa nace mana inda yafi yawan maimaituwa alimun hakim azizun hakim shi mutum yana iya ya zama alimun amma ba hakimun bane wani zaka ga yana da ilimi amma bai da hikima ta magana kun gane misali ko kuma ya zama gashi da hikima amma bai karatu ba aka ji ana cewa kaga wani inda yayi karatu kaga ya rasa wancan da waya ka samu mutumin da ya hada hikima da ilimi dai dai na ake samu amma shi Allah subhanahu wataala kowane lokaci alimun ne hakimun ne kaje wannan ko to kuma Allah shi azizun hakim ne mabuwayi ne mai hikima ma'ana in ya so shi ma kaza zai yi to amma saboda hikimarsa ya san bai kamata shi ma kaza a wannan lokacin sai ya kyale sai sa so da yawa zaka ga mutum in ya zama hakimun to da yawa ya zama azizun kun gane misali a ce kai ne misali sarkin ungo kuma ga ka da hikima sannan ga ka da ilimi to ba kowa ke samu wannan sai ga mutum ya samu nan bai samu nan ba amma shi Allah ko da yaushe yana nan yanzu in ka ga mutane na rawa suna shan giya suna sabon Allah sai ka ce kai ai wa'annan ya kamata Allah shi musu kaza to saboda kai ba hakimun bane in kuma kai hakimun ne abinda yasa ka faɗo wannan magana saboda kai ba alimun bane ma'ana baka san me yasa aka kyale su amma shi Allah ya sani to shi Allah masani ne ko mai hikima ne خلق السماوات بغير عمد ترونها الله سبحانه وتعالى يا هلتشي سمي بقي بغير عمد ترونها باتاردا ونجي شكي لكوكي غنين سوا أبن تنبايا بغير عمد باتاردا ونجي شكي نو إشكالي بيزوا تو ترونها لكوكي غنين تو سمتنا لكي شكي كو باتاردا تنبايا كي sammai akwai ginshiki gare su ko ba su da ginshiki wa ya ce ba su da wa ya ce sammai ba su da ginshiki da ba kan an kace ya cikin to inda kwaje wani iskali khalaqa samawati da gairi amarin Allah ya yi sammai ba tare da ginshikan da suke ta rauna a kukura ganinsu sai sa su malawa suka ce kenan zai iya yiwa akwai ginshikan amma ku ba ku iya ganinsu yanzu nan ba ku yi aljannu ba kuna ganinsu akwai mala'iku ko ba ku kuna ganinsu to kuna inkarin su to kenan a nan in an ce sammai suna da ginshikan amma ku ba ku ganinsu to ka ce ba haka ba ne da shi ne abin da ya jayo wasu malama suka ce a sai ya yi wasan mai suna da gimshikai amma mu ba mu ya gani sai dai Allah ya ce bai gaira amarin ta rauna ha amma dai mu zahiri za mu dauka sammai ba su da wani gimshiki da Allah ya musu an ga da misali na kawo muna wasu daga cikin zancen da malam mai suka yi wajen fahimtar wannan aya Allah ya ce halaka samawati bi ghairi amarin ta rauna ha Allah ya halitta sammai bakwai ba tare da gimshikan da ku kuna ganin su ba yanzu zai iya yawa wasu suna ganin su wallahu a'lam amma dai zahirin aya samai ba su da gimshiki na'am ina ne wace na'am shubha a bata da shubha sai dai tana ɗauke da wata ma'ana wadda tana iya ta zama haka tana iya zama ba haka wanda ma'ana take ɗauka tana ɗaukan ma'anan gimshikai akwai su mu ne ba ma ganin su amma menene dalilin ka na tabbatar da haka ba ku amma kuma yin wannan tunani zai iya yiwa ka yi shi inda alamu ya nuna haka amma hakikanin hakan ba Allah bai bayyana ba inda in ka kula za ka iya zuwa tafsirin wannan aya ka karanta so goma ka wuce amma ba ka ma tunano ka kawo wannan magana sai daga ce khalaqa samawati bi ghairi amalin tarawna Allah ya halicci samai ba tare da wani gimshi kai da kuke gani ba, huce za ka yi. In gane misali, amma da na yi eskal ne saboda akwai wasu malamai da ke fahimtar. Ah, ta rauna ha da ku kuke ganin su kenan, ku in ba ku ganin su kenan akwai masu ganin su. Wal ilmu inda Allah. Na'am.
Wa alqa fil ardi rawasiya, Allah subhanahu wa ta'ala ya jefa manya-manyan duwatsu a cikin ƙasa don su mai don su zamo tsawabit, abubuwan da za su riƙe ƙasa ba za ta jijjiga da ku ba. Kaga wannan ba ƙaramin nima ba ne a gare mu, kamar yadda Allah ya ce wa jibal autada, ko mun sanya duwatsu su zamo gimshiƙi da abin riƙe ƙasa don kar ta girgiza a gare ku. Da yake cewa wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, ai Allah tamida bikum, Allah ya sanya manyan duwatsu a cikin ƙasa don kar ta jijjiga da ku, ta nitsar da ku. Wa batha fiha min kulli dabbatin, Allah subhanahu wataala ya sanya ya shimfiɗa a cikin ƙasa na daga kowane nau'in abun da yake takawa a bayan ƙasa, ma'ana duk wani abu da yake takawa a bayan ƙasa Allah shi ne ya watsa shi. Kaga kamar batha watsawa ke, mana ya sanya a cikin ƙasa dukkan abin da yake taka ƙasa. In ka duba cikin ƙasa babu wani ɓangare a bayan ƙasa face akwai wasu halittu da suke zama, babu su. Kamar yadda babu wani ɓangare a cikin sammai face akwai wasu mala'iku da suke nan suna bautar Allah. Ni zai nuna muna haka, mu koma cikin suratul Kahf. Lokacin da muka zo ƙissar Dzulƙarnayn, ai mun ce ya je mafitar rana da mafaɗar rana, haka ne ko ba haka ba ne? Can mafitar rana ya tarar da mutane ko bai tarar da mutane ba? Mafaɗar ta ya tarar da mutane ko bai tarar ba? Kenan wannan yana nuni da ƙarshen mafitar rana da mafaɗar ta gabaki ɗaya babu inda babu wani mutum yana rayuwa. Yaya ake rayuwa? Allah shi ne ya sani. To duk wani halitta da yake ban ƙasa halitta ne na Allah, Allah ya san da shi kuma ya san da ya je shi. Kuma da misali ko? Ina Allah masani ne mai hikima ne. Wa anzala minas sama'i ma'an, kuma Allah subhanahu wataala shine ya saukar da ruwa daga sama. Kaga Allah ya ce ma'an, sai aka zo da shi munakkar, Allah ya saukar da wani irin ruwa daga sama. Ruwan sama ba wanda ya kaddara shi sai Allah. Ne an kaso tun daga safe za a yi ta ruwa hamare ce. An san kuma ko ɗigo nawa aka yi a wannan shekara, ko ɗigo nawa da sauran a yi muku na ruwa, kuma an sani. A ga Allah shi kaɗai yake ya cancanta mu abin nan. Kuma malamai suke cewa wannan duk yana daga cikin abubuwan da ke tunatar da mutum hikima ta Allah. Kun ga jama'a, yayin saukar da ruwan sama, in aka saukar fiye da buƙatar mu matsala ne. In aka saukar bai kai buƙatar mu matsala ne, to duk abin da za ka gani Allah yana shi ne da hikima, ka zan shi ne ya dace da mu. Yanzu ga wannan hali da muka ciki a yanzu ko? Wasu duk suna ganin an matse, a hikima ta Allah shi ne ya dace da mu. Kai kan da kake a yanzu, in ba don hikimar Allah ya tsaida ka nan ba, ƙarshen ta inda kake hangen ka kai, to inda ka kai can da sanin Allah zai zama matsala a gare ka, sai Allah ya tsaida ka nan. Daga Allah yana yin abin shi ne bi tadarruji, komi akwai hikima ce. Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'a, muka saukar da ruwa daga sama. Fa ambatna fiha min kulli zawjin karim, Allah ya ce muka fitar daga cikin ƙasa na daga kowane irin nau'in abu wanda yake karim, ai mai kyau, abu mai ban kayi, abu wanda yake yana da kyawun gani. Allah ce mu ne muka fitar da shi a bayan ƙasa don menene? Don kudura irin tamu. Kaga yanzu ya haɗa abu biyu wanda ido yake gani, abin da ke tafiya ya yi motsi da abin da baya motsi. Allah ce duk kudurar mu ce mu ne muka yi. Duk wani ciyayi, itatuwa da ka gani halitta ne na Allah. Allah ya san da adadinsu, ya san inda ya aje su, shi yake kula da su. Haka ma kiyashi, tsuntsaye, kifi da abin da ya kama da wannan, duk kudura ce ta Allah, ya san da su, shi yake sarrafa su a yadda yake so. Allah yake cewa hadha khalqullah,
wa'inna abubuwa fa da mun ka ambato halittu ne na Allah sama da ƙasa halitta ne na Allah sannan sabkar da ruwa shi ruwan Allah na yi shi halittu da ke tafiya a bayan ƙasa Allah ne ya halicce su ciyayi da itatuwa Allah ne ya yi su duwatsu da aka jefa su ka rike ƙasa Allah ne ya yi su sai Allah ya kawo mana kaɗan daga cikin ayoyinsa daga cikin alamomin da ke nuna shi ya iya sai ya tsaya a nan sai ya ce hadha khalqullah wa'innan abin da muka ba ku bayaninsu a yanzu halitta Allah shi Allah shi ne ya yi su inda ko Allah shi ne ya yi fa'aruni ma za khalaƙar lalina min dunihi to ku nuna mini gumakan nan da ba Allah wa da kuke bauta ku nuna mini menene suka halitta bali zalimuna fi dalalin mubin Allah ce kai azzalumai dai suna cikin ɓata mabayyaniya mana in dai ba ɓata ba gunkin da za ka yi da hannunka ya kamata ka riƙe shi ya zama Allah Allah da ya yi sama ya yi ƙasa ya yi kaza shi ya fi cancanta a hankalce ka riƙe shi Allah amma sai ka riƙe wani abu wanda bai amfana ba komai ka mai da shi abun bauta Allah ya samu dace Allah ya ce walaqad ataina luqmanal hikmata haqiqa mun bai wa luqman hikma almai su ce alhikma anan shine alilmu wal faham mun ba shi ilimi da fahimta wa isabatil qawli wal amal da dacewa wajen yin magana da aiki Allah ya ce mu ne muka ba shi wannan dacewa wajen yin magana yayi magana wadda ta dace yayi aiki wanda ya dace sannan ya fahimci abu fahimta wadda ta dace Allah ya ce mu ne muka ba shi wannan da wannan ne muka kawo tarifin hikima cewa hikima shine aiki ko kuma aza abu a wurin da ya dace ko kuma fahimtar abu kuma yadda ya dace Allah ya ce Luqman mu ne muka bashi wannan inda mun yi masa wannan ni'ima sai Allah ya ce anishkur lillah aga ne ko anishkur lillah ka gode wa Allah game da wannan ni'ima da ya maka da me zai gode wa Allah ta hanyar kaɗai ta shi da bauta shi kaɗai ba tare da ya haɗa shi da wani ba da kuma yi masa biyayya man yashkur dan duk mutumin da ya gode wa ni'imar Allah yi ma Allah biyayya ka yi tashi da bauta fa innama yashkuru li nafsihi to yana gode wa kansa ne ma'ana ladan aikin tana dawowa ne gare sa wa man kafara wanda ko ya kafirce wa ni'imar Allah fa inna Allaha ganiyyun hamid Allah madaukakin sarki ganiyyun maudaci ne game da godiyarsa ko bai gode ba ya rage nasa Allah ya wadata hamidun sannan kuma Allah mai godiya ne game da aikin bawa mun yi bayani yaya godiyar Allah take game da aikin bawa shine kai aiki kadan a baka lada da yawa Allah kai aiki kadan ya baka lada da yawa Allah ya ce wa idh qala luqman li ibnihi ka ba su labari lokacin da luqman ya ce da ɗansa wa huwa ya'izuhu yana yi wa ɗansa wa'azi ma'ana yana jan kunnensa yace da shi ya bunayya ya kai ɗana kaga ishfaqi kenan jayo shi a jiki yace ya kai ɗan ɗana la tushrik billah kakka da Allah da wani inna shirka la zulmun azim domin shirka zalunci ne mafi girma ma'ana zalunci mafi girma a ban ƙasa shine haɗa Allah da wani shi yasa duk mutumin da ya mutu yana shirka Allah ba zai yafe masa ba inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha Allah bai yafe ba mutumin da ya mutu yana haɗa shi da wani amma yana yafe wani zunubi wanda bai kai wannan ba Allah madaukakin sarki ya samu dace ina ganin za mu tashi kan wannan gaba wa wasainal insani bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn inda yayi daidai da gabar da ya dace mu kwana ko lokaci yayi nan za mu tsaya abin da muka ne dai Allah ba mu ladan shi inda muka kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma rabbana wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.